بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما سوسا ورارو بركة مدوانا اللوكتي دكما ساكي سادوا أتكين وانا شرينا تنبيوي دا أمسوشي وانا شيني زمان من تقص دقنا دوالا جمهورية كامرو منا هو شيك بركة دزوا أكرمك الله بركة دزوا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ba tare da bata lokaci ba zamu shiga cikin shirin akramakalla wannan tace menene hukuncin mutum sai yana tare da iyalinsa a cikin dare sai ya dinga chatting da wasu matan sannan kuma wacce yake chatting din da ita arniya ce ta kasance ma har zancen batsa suke yi da ita tace da Allah wani shawara za a bata kuma wacce nasiha za a yi wa mijinta
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى نوع مسلمي ما سرارم كسد نيسا بركم مدى ساكي كسان شاءنا في لنامون أمسوشين تنبيوينكو يوكما قاموا أسر كمرو جهر دوالا أولي ركنين فوت na kamaru wanda ake ce da shi vast naval mun zo ga mu a bakin teku saboda mutane masha Allah a samu yanayi mai dadi nima kuma in samu daman amsa tambayoyin a cikin nutsuwa amma ruwa ne a bayan mu sai muna addu'a Allah da ya kiyaye mu yi mu gama lafiya da kun ji abuwa suna abin da ku sanar da ni saboda ni na sa ruwa ne a bayana Allah ya muku albarka Allah ya ba ku dacewa wannan yar uwan mu tana tambaya mu a zaman mu na takwas kenan cikin amsoshin tambayoyi cewa mijinta yana chatting me ya chatting da wasu mana
tura sako na waya ina kyautata zatan
tura sako na waya da hira tsakanin wani da wani ita sai sun kwanta ma a gadan shimfida yake yi kuma da wata arniya ba musulma ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin wannan abu haram ne ta hanyoyi da dama na farko ka shiga hakkin matarka da ka aure ta a lokacin da take da shi mafi tsadan lokacin da miji yake kwanciya shimfidan matarsa shine lokacin matarsa mafi tsada mafi muhimmanci babu renin wayo babu cin mutunci babu cin fuska da ta kai irin wannan mutum yana kwance da matarsa shimfida yana magana da wata matar kuma kafira wannan ba daidai bane wannan kuskure ne kuma zalunci ne Allah sai ya tambaye ku akan iyalinku. Allah sai ya tambaye ku abin da kuke wa matanku. Yanzu kai zaka ji dadi kana kwance da iyalinka a shimfida tana hira da wani saurayi ko tana hira da wani maniminta zaka ji dadi. Wannan ba daidai bane amma shawarar da zamu baki shine ki ci gaba da yiwa ainihin wato mijinki ladabi da biyayya, ki ci gaba da yi masa nasiha, ki ci gaba da ainihin wato fadakar da shi da kuma nuna masa abin da yake wato ba daidai bane kuma idan bai gane ba a hada shi da iyayensa idan kuma abin ya gagara a hada shi da malamansa idan kuma abin ya gagara to gaskiya ki nuna masa baki yadda baki karbi wayar in zai yi ki karbe wayar da yazo zai kwanta sai ki karba ki ce mai gida bari an samu ka caji in kuma wannan bai daina ba to wannan kuma kina da zabi ko dai ki ci gaba da zama da shi ko kuma ki nemi ya sauke miki saboda bai kula miki da hakkinki ba wanda ba ma so a kai ga matsayin saki din wallahi ta'ala alam Allah kiyaye
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta bi ta ce su bi ne a wajen mijinsu amma ta ce baya adalci a tsakanin su da ta yi mai nasiha sai ya tura mata wani wa'azin malami wanda ya rasu take wai a wa'azin yake cewa wai ba dole sai an daidaita soyayyar zuciya ba to shine tace wai me hakan yake nufi
gaskiya ne mu dai a shari'a abinda aka umarce mu da shi mai adalci a tsakanin matan mu dole ne namiji yayi adalci a tsakanin matansa yayi adalci tsakanin ƴaƴansa da sauran abubuwa da shari'a da ta umarce mu da yin adalci akan su to dangane da soyayya mutum yaje yana son abu ba zai taba yiwa ba dama mutum yaje yanda yake son wannan haka yake son wannan 100% dole ne za a samu bambancin kauna za a samu bambancin soyayya a cikin zuciya amma aiki ba a yadda ya bambanta ba. Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa. Ba za ku iya ba ku yi adalcin wato soyayya tsakanin matanku a cikin zukatanku, ba za ku iya ba. Amma abinda aka hana, kada mutum ya karkata dukkan karkata, ya bar wata kamar ratayayya, kamar ba matarsa ba. Ita ba matarsa ba, ita kuma ba matar wani ba. To wannan yana iya faruwa, maza sai su karkata gaba daya, su koma kan wata mace wacce amai da ita kamar yar aiki, wacce amai da ita kamar ba ta da asali, ko ba ta da tushe, ko ba ta da wani matsayi a gidan. Wannan zalunci ne, wannan haram ne. Dan haka abinda malamin yake nufi shine, a zuciya dole ne zai ji yafi son wance akan wani. Yanzu kamar akan wance, kamar yanzu yana da yaya biyar, dole a cikin yayan nan sai ya ji yafi son wani a cikin yayan, saboda yafi mai ladabi, yafi kokari, yafi tausayin baban shi, yafi masa taimako, yafi masa kaza, yafi masa kaza. Zai iya yiwa haka din ta faru. Kamar yadda kuma ke ma din a zuciyarki, yayanki zaki ga ba lalle ne kina iya son su gaba daya a take ba, amma an haramta mana nuna bambanci tsakanin yaya, kamar yadda aka haramta mana nuna bambanci tsakanin matan mu da muka aura. Wallahu ta'ala alam.
Wallahi saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba tace ta kasance ta haihu da azumi, to jinin bai dauke mata ba, sai ta fara ciyarwa. So bayan ta haihu, bayan ta sai ta fara ciyarwa da saboda jinin. To daga baya ma kuma bayan azumin ya wuce, still bata rama azumin ba, shine take cewa ciyarwar ya ishe ta. Ina buƙatar Akram Kalai yayi bayani cikakke akan wannan tambayoyin, sun kasance suna maimaituwa. Ya mai ciki ya kamata ta yi, ciyarwa ne za ta yi, ko kuma za ta jira ta rama azumi, sannan da masu shayarwa? Ana yawan maimaita wannan tambayar.
Na bada amsa akan wannan fatawar, zancen da yafi inganci, duk mai cikin da take da lokaci, take da lafiyar da idan ta sauke cikin ta, za ta iya samun lafiyar da za ta rama azumi, to ta rama azumi shefi, wa anta sunu khairu lakum. Haka duk wacce take shayarwa, matukar za ta je lokacin da za ta samu karfi da lafiyar da za ta yi azumi, to ta yi azumi shefi akan ta ciyar. Da haka mai ciki da mai shayarwa, abinda za su yi su ma marasa lafiya bane ai, masu larura ce ta gajeren lokaci. Dan haka abinda za su yi, za su sha azumi ne bayan sun gama larurar su, sai su rama wannan azumi. Idan kuma ya ta'azzara ba za a iya yi ba, babu wannan lokacin da sai a ciyar. Wannan shine zance mafi inganci. Amma dai lalle mai ciki rama azumi za ta yi, mai shayarwa ma rama azumi za ta yi. Wannan shine magana ɗaya daga cikin maganganun malamai, kuma malamai suna inganta haka. Yawanci fatawoyin da ake ba wa mai ciki ta ciyar, mai shayarwa ta ciyar, kullum ta yi ta ciyarwa, ta yi ta ciyarwa, wannan fatawar akwai rauni a cikinta, kamar yadda malamai suka faɗa. Allah ya musu rahama, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ya ce sallah ce mai raka'a hudu, sai ya samu raka'a uku. To da ya samu raka'a uku, liman kuma sai ya rafkanwa ya ƙaro raka'a ɗaya, liman ya yi raka'a biyar, shi kuma kenan ya yi raka'a hudu. To wai zai cika sallah ne, ko kuma kawai zai yi sallama?
Wannan abu ne mai sauki kwarai. Duk lokacin da mutum yake bin liman sai ya rafkanwa a sallah, to abin da ya ƙara din nan ai akan kuskure ne. Shari'a ya ba za ta gini akan kuskure ba, shi ma laifi yayi, shi ma kuskure yayi, shi sa aka ce yayi sujada ba'di ko sujada qabli. Dan haka kai da kake masbuki da ka biyo daga baya, to ai ba za ka zo ka gina akan wannan raka'ar da yayi ta akan kuskure ba. Dan haka za ka cikato abin da ake bin ka na asali. Shi kuma wannan raka'ar da yayi, ai da mun bata cikin sallar, yayi ta a matsayin kuskure ne. Dan haka za ka normal, za ka cika sallar ka kamar yadda in liman bai rafkanwa ba, zaka cika, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa abin da yake faruwa da ita, mijinta in suka yi alakar aure, in an gama sai ta ga jini, amma ba koyaushe yake faruwa ba. Ta ce wai idan suna alaka auren, tana jin can ciki har wajen cibiyarta ko gefen daman cikinta, abin da yana damunta, me ya kamata ta yi?
To na farko dai ya kamata mace ta san mijinta ya rinka mu'amala da ita a iya gurgudan yadda za ta iya yi. Kamar yadda aka yi wata fatawa, mun ba da amsa, akwai mazajen da sun zo saduwa da matansu, mugunta suke musu, sai ga namiji ya fi karfin mace, shekarunsu ba ɗaya ba, nauyinsu ba ɗaya ba, karfinsa da ita ba ɗaya ba, to sai yazo ya rinka yi mata abinda yake yafi karfin abinda jikinta zai dauka wannan ba daidai bane kuskure ne wataƙila yana miki ne har abin ya wuce ka'ida yana zuwa yana miki rauni ne a cikin ainihin wato al'auraki shine har take cewa bayan sun gama tana zubar da jini to gaskiya wannan ya kamata ki je gurin likita baran iya cewa ga dalilin zubar da jinin ba amma dai a iya tsammani na wataƙila yana miki jima'in ne yana yi har ya wuce ka'ida ya wuce karfinki ya wuce iya abin da zaki iya dauka to kuma wannan zalunci ne ba daidai bane kuskure ne duk abin da mutum zai yi ana yin sa dan nishadi kuma yazo sai ka cutar da mace kullun kun yi alaka sai ta zo tana barin jini wannan ai kaga ba daidai bane akwai hadari kwarai kwarai da gaske to magana ta Allah magana ta gaskiya muna ba da shawara wa ainihin wato mazaje kowa ya mu'amala da iyalinsa iya yadda za ta iya dauka kada a takura mata idan ta gaji a kyale ta idan ba ta da lafiya ta sauƙaƙa mata idan an zo kuma saduwan a duba shekarunta a duba ainihin girman jikinta a duba yanayinta cin za ta iya daukan namijin ko ba za ta iya ba amma mutum za gan shi kaya guda kato guda yana da girman jiki yana da ainihin girman al'aura sai a hada shi da yar karamar yarinya yazo ita illata ta yana cutar da ita wannan ba daidai bane ku sani cewa mata fa ba bayi bane a hannunku ya kamata ku sani ba bayi bane ba bauta ne ake ba ku zo kuna azabtar da ƴaƴan mutane kuma kuna ganin wai burgewa kike wai har mutum yazo cewa abokanansa yace ai yana kace da matarsa sai ta zubar da jini ma wannan ba daidai bane wannan zalunci ne amma ina baki shawara ki maza maza ki tafi asibiti fa kare je illata ki kare je kashe ki wannan zuban jini yana da hadari duk lokacin da mace take barar da jini tana zubarwa da jini to akwai hadari ba abu ne na zama ba maza 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 maki ki tafi likita ya duba ki in ta kama ya kira mijin a ja masa kunne a ce masa ya ga yanda ya kamata yi wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi ta gaba take cewa mallan ita wai tana so da Allah idan aurenta ya tashi ka zo walimar aurenta ko mijin amma dai bata samu ba ta ce a taya ta da addu'a zuwa mai shekara mai zuwa ya zamanto tana dakin mijinta
to yar uwa Allah ya aurar da ke Allah ya baki miji na kwarai Allah ya baki miji salihi ba ke kadai ba duk waɗanda suke tare da mu almajiran mu daliban mu da suke bibiyan mu a cikin wannan shiri ba su da mijin aure Allah ya aurar da su su ma mazajen da ba su da matan auren Allah ba su mijin da za su aura kuma muna fatan Allah kai mu da rai da lafiya mutum baya alƙawarin abin da bai zo ba bai san me zai faru ba sai in kin zo auren inda rai da lafiya da iko sai ai magana insha Allah Allah samu dace
Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba ita ma dai ta ce shekarun mijinta 11 da rasuwa kuma suna da ƴaƴa 8 da alama kuma mata ne tace duk sanda za ta aurar da su tana shiga tashin hankali ta yi kuka su yi kuka ita da yaran ba su da yadda za su yi yanzu haka ma akwai yara biye da an sa musu rana amma ba yadda ta iya shine take neman shawara da kuma addu'a
to ai sai ki gode Allah da Allah ya baki ƴaƴa mata har ƴaƴa 8 kin ga zaki samu jikoki masu yawa ga ƴaƴa masu albarka ai shi da albarka ne ai da alheri ne maganan kuka da kuke yi saboda rashi sai a ga mai gidanki ya fita kasuwa ya je nemo kuɗi tunda da yana haihuwa ai sai je nemi kuɗin da zai kula da ƴaƴansa ke ma ki kokari ki nemi sana'a ta yanda zaki iya taimakon kanki taimaki ƴaƴanki kuma wannan kuka da kuke yi kamata ya ku tafi neman kuɗi ba kukan za ku yi ba kukan ba zai muku komai ba a je a nemo kuɗi idan ba a da hali sannan kuma shi mai gidanki tunda ya san yana haihuwa bai kamata ya zauna ya kwanta ya miƙe kafarsa ba dole duk wanda ya tara ƴaƴa fa zama bai kama shi ba ya rasu oke marayu ne kenan to marayu to yanzu na fahimci karatun to wannan muna kira ga al'umma da suke tare da ke su taimaka tunda manzo Allah ya ce a taimaka maraya yace ana wa kafil ya taimaka hatini fil janna da ni da mai daukar nauyin maraya kamar haka ne a gidan aljanna ma'ana duk wanda ya taimaki maraya ya aurar da maraya ya biya kudin makarantar maraya yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna da haka dabara zaki cikin hikimomi ki bibici kungiyoyi da suke taimaka wa marayu attajiran da kuke tare da su masu tsoron Allah wanda kudin su na alheri ne kudin arziki ne kudin taimako ne to sai a musu magana a rinka taimaka wa nan yara kuma albishirin ki karki damu insha Allah ta'ala manzo Allah yana cewa duk wanda ya kula da ƴaƴa mata guda biyu ko uku insha Allah har ya aurar da su to sakamakon ki aljanna da haka karki damu ki kuka ki samu wadatar da zaki aurar da waɗannan marayu zaki samu gidan aljanna Allah ya taimake ki Allah kuma ya agaza miki Allah ya yassare miki kuma muna sanar da mutane duk wanda yaga zai iya taimaka wa wannan mata kuma yaga cewa lalle ta cancanta ya taimaka mata to dan Allah a taimaka mata a kuma agaza mata wajen aurar da ƴaƴan zaki saki rubuto takarda da lambar wayar ki ga injiniya Abdullahi Adamu Musa da yake karanta tambayoyin sai a shafinmu na Facebook insha Allah akwai da za a iya samun sa sai ayi shi kuma da zai bada taimako akwai account namu a jikin ainihin group din mu sai tura sai ce kudin taimakon marayu kaza ne na aurar da su kuma insha Allah ko a ina kike ko a Najeriya ko a wata kasa ne in Allah ya sa da za a kai miki taimako matukar masu bada taimakon sun bayar Allah ya saka muku da alkhairi
amin mallam wannan take cewa ta kasance tana da saurayi yana son ta kuma da abin da ake nema a namiji yana da shi yana da addini yana da kyakkyawar dabi'a to yanzu kuma wai abin sai ya juya kuma da ya mata alƙawarin ba zai daina son ta ba har abada to shine yanzu abin ya juya kamar ya daina son ta to wai shine take neman a bata mafita
to mata sai dai ku hakuri yadda al'amarin yake shine shi namiji yana da wahalar sha'ani to da yawa mutum zai zo yana son abu ayi alƙawari da shi ya bata miki lokaci ya ci miki shekaru ya hana ki kula wasu mazan daga baya kuma yazo juya miki baya wannan kadan ne daga cikin sharrin da kadan kenan daga cikin sharrin maza da suke neman mata ba su tsoron Allah shi yasa mun sha fada a karatu ku daina yadda da dogon neman aure kawai da an zo ana nema an gama bincike kuma ya zama normal ai aure a wuce wurin amma wallahi zaki dauki shekarun ki ki bata lokaci kina ainihin wato sauraron wani daga baya zo juya miki baya akwai hadari kwarai da gaske na tausaya miki na jajanta miki sai dai mu miki addu'a Allah baki wani mijin ba shi ba wanda yafi shi alkhairi abu na biyu kuma karki manta kina ta addu'a kina roƙon Allah idan alheri ne Allah ya sa mijinki ne idan ba alheri bane Allah canja miki to watakila ba alheri bane tunda kika ga ya juya baya ba ai auren nan ba to watakila ba alheri bane ba dan kuwa da alheri ne to Allah zai bar miki shi ku ci gaba da mu'amala har ya aure ki karki damu karki jefa kanki cikin tashin hankali kuma karki matsantawa kanki sai kin wulakanta kanki kina bin sa yana janki a ƙasa duk matar da namiji yace baya son ta ko ya nuna baya son ta tace da shi ba komai Allah ya zaba kowa mafi alkhairi lakum dinukum waliyadin ki ci gaba da addu'a Allah zai baki miji in Allah ya so yadda Allah zai baki wanda zaki aura kuma anan muna sanarwa ita ma wannan baiwa Allah cikin masu sauraron mu idan wani ya ga yana da muradi yana son ta to sai ki turo da lambar wayar ki dan mu muna tafiya ne da alkhairi a koina turar lambar wayar ki sai a hada ki da wani masoyin da zai aure ki in Allah ya so yadda bayan an yi bincike an tabbatar da cancantar sa an tabbatar da nagartar sa amma karki sawa kanki hawan jini saboda wannan bawan Allah da yazo baya son ki yanzu ki yi hakuri ki kai zuciyarki nesa kuma da mun yana iya faruwa ai namiji yana son mace ya fasa ko mace tana son namiji ta fasa da mun is common yana iya faruwa mun karanta a hadisi isar Barira da ita namijinta Barira ita ya ce mijinta kuma ya zama bawa yayyayyai ya ci gaba da zama da ita ce ba ta son sa har zance kai gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da karshe dai auren mutuwa ya bai yi ba yana ta kuka mijin yana son ta amma ita ba ta son sa to haka ake in yace baya son ki ki hakuri in yace yana son ki karbe shanu bibbi a maza ya aure Allah ya mana afuwa kuma wannan wa'azi ne ga mata masu shegen taurin kai kin samu mijin da zai aure ki yana ta bin ki ai aure kina cewa ba yanzu ba ba yanzu ba mallan ka sa akwai irin wannan matan ta samu manemi sai ta ja tana jan kafa ba yanzu ba ba yanzu ba ki je dai ta je ya kubuce miki Allah sauke ki zo na abokin baban ki zo kuma yana neman ki mai mata uku ki je a saki a cikin tsofaffin mata su yi ta gasa ki Allah sauke Allah yayi
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa me gaskiyar maganar wata aya wai da ake karantawa ta suratul Taha wa alqaitu alayka mahabbatan minni wai dan neman miji na gari
wannan malaman darni malaman gargajiya malaman rubuntun sha da malaman da suke neman kudi da qur'ani da wani sauran su suke raba wannan baya cin aya baya cin hadisi kawai dai shaci fatine yanka ne mutane suke kawai suna duba ainihin munasaba sai su bayar qur'ani ga baki ɗayan sa zaki iya karantawa dan ki tawassuli da shi Allah ya baki masoyi nagari duk qur'ani gaba daya ba sai ayi wa alqaitu alayka mahabbatan minni ba wali tusna ala aini ba zaki duba ayar ma abinda take magana daban abinda kuma kuke fada kuma daban kawai sun yi amfani ne da ainihin wato kalmar mahabba soyayya to wannan kuma soyayyar akan me ake magana ba akan shi ake magana ba ayar ba ta magana akan wannan ba abin da masoyi ake magana ba ina fata ana ganewa haka mutane da suke zuwa wai maganin ciniki wai sai a ba wai dan kasuwa maganin ciniki tare kusumi wai fa jama'anahum jama'a wai an jama'a maka an hada maka kostumomi wannan ba daidai bane haka wani yazo wai yana magana wai a cikin qur'ani wai ai kuka tana da muhimmanci wai miyar kuka eh wai miyar kuka ma tana da asali kawai sai yazo yace jawo aya ce wata kuka qa'ima yace kaga ga kuka Allah ƙara a ranar kasuwar kauye yake wa'azin duk kukar kasuwar sai da aka fi ita gaba daya irin wannan abuwa ba daidai bane kuna fassara Qur'ani da yanda kuka dama da kuma ra'ayin ku da abin da kuka so wannan ba daidai bane ƴar uwa ki je kirki Allah ki kama sallar walha ki kula ki je makaranta ki kula da mutuncin kanki ki rinka saka hijabi ki rinka saka niqabi ki zama ustaziya sosai Allah zai baki mazajen aure insha Allah amma dai ba magana wa alƙaicu alaika muhabbatan minni ba
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace tana da aure sai auren ya mutu da suka rabu da mijin akwai ƴaƴa a tsakanin su sai ta sake wani auren ta haifa da daya to sai ta lura inda ta baro ƴaƴanta ya bar mijin ya bar su ba makarantar Islamiya ba ta boko in ya tafi tun dare in ya fita tun safi har dare bai dawo ba sai take cewa ita gaskiya tana so ta kashe auren saboda ta koma ta kula da ƴaƴanta to shine take tambaya ita yanzu a haka ma tana gidansu ta koma gidansu wace shawara za a bata
tsakani da Allah ne kan bazan baki fatawa ki kashe auren ki ba ba dai a wannan filin ba mu gyara aure muke ba kashe aure muke ba yanzu ke lokacin da zaki je ki ƙara aure na biyu da mijin ki ya mutu
sakin ta
yi to me yasa kika baro gidan daman ɗaya daga cikin illar ku kenan ai ba ku a tunani mai zurfi mace da zo ta kashe aurenta daga baya ta zo tana kallabi da ba dike je ki dawo mijinki ne na biyu ya riga ya aure ki ya bada sadaki wajibin ki ci gaba da zaman aure matukar bai yi miki wani abin da zaki kashe aurenki ba bai halatta ki kashe aure ba ya za a yi da yara ba a kula da su sai ki san dabarar da zaki da hikimomin da zaki a ci gaba da kula miki da yarinki ko ki nemi izinin su ki ce baki dama ki kawo ƴaƴanki kusa da ke ko kuma ki san yadda zaki to wannan kuma kina da zabi tunda ya ki yadda sai ki zo ki ga miki ce kina neman alfarma dan Allah ke ƴaƴanki suna cutuwa kuma baki da kwanciyar hankali a wannan aure da haka kina neman alfarma ya sauwake miki me dalilin ki kina son ƴaƴanki su yi ilimi kina son ƴaƴanki su yi karatu kuma baki da kwanciyar hankali da nutsuwa a wannan zaman aure tunda ƴaƴanki ana tozartar da su a can sai ki nemi izinin sa sai ya sauke miki amma ki zo ya bada sadaki yayi komai da komai saboda wannan abu da ya faru ki zo ki kauce ki koma can kina ma da garantin cewa wancan mijin zai mai da ke kuma kina da garantin ma in kin kashe auren zai baki ayan kuma kina da tabbacin laifin da yake miki kafin ki baro gidansa in yanzu kika koma zai daina yi ai da yawan kuma ta ai tsiyar ku kenan ai ba ku iya hakuri ku zauna dan ƴaƴan ku a gida sai ku zo kuna da tarin ƴaƴa sai ku yi ta bala'i miji ya sake ku sai kin je kin yi wani auren kuma ki zo ki ji baki jin dadin auren ƴaƴanki suna wulakanta ƴaƴanki sun zama kamar almajirai ƴaƴanki sun zama bayi wata tana musu azaba shi yasa muke ga mu ku rike auren ku ku daina kashe auren ku ku rinka hakuri duk matar da ta san tana da ƴaƴa a gidan mijinta wallahi ta lallaba shi a samu a rabu lafiya ba lalle ne ake samun biyan bukata ba duk cikin ma'aurata mazan su ko mata kowa zaman hakuri yake ba kowa yana samun abin da yake so ba dan haka ana iya barin halal dan kunya wani lokacin ma kana iya hakuri da ana cutar da kai idan ka tuna wahalar da ƴaƴanka za su shiga bayan ka kashe auren sai kai hakuri ka ci gaba da bin mijinka yanzu ga cikin kashe auren kin zo wannan auren na biyu kin samu abin da kike so ba ki samu abin da kike so ba ƴaƴanki suna cikin wulakanci me amfanin wannan rayuwa Allah ya gyara halin mu Allah ya sa ku gane sai ki je ki nemi sulhu da mijinki in ya yarda ya sallame ki fa ni'ima Allah ya sauke
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa sun kasance a unguwar da take suna fama da matsalar ruwan famfo sai ruwan rijiya sai ai wata ɗaya ba a kawo ruwa ba shine suke amfani da ruwan rijiya to amma tace a ruwan rijiya akan samu gawar kadangaru ko tsaka shin to ya halatta su ci gaba da amfani da wannan ruwan rijiyar wajen
matukar wani kadangare ko tsaka ta fada rijiya ta mutu kuma ya canja launin ruwan ko ya canja sansani ko dandanon ruwa bai halatta ai amfani da shi ba sai ku fitar da shi ku tace shi ku gyara shi ku sa masa alimin ku fidda doyin cikin su ku yi amfani da shi in ko ba haka ba to kun ga ya lalama ta kama ku wajibi ko kun ka da shi sai ai taimima ba a amfani da ruwan da yake akwai mushi a ciki da ya mutu ba a yi in dai ruwan ya canja launin sa in ya canja sansanin sa ya zama yana wari ko dandanon sa ya canja daga dandanon ruwa bai halatta ku yi amfani da wannan ruwa ba wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan tace ta kasance tana da makociya kuma tana iya kokarin ta wajen sauke hakkin makwabtaka to amma ita makwabciyar ta wai idan ita wacce tayi tambayar suka yi tafiya suka dawo ita makociyarta ta sai ta ce lalle sai an shiga har gidanta an gaishe ta in ba haka ba kuma sai ta zama bata kula su ko sallama tayi bata amsawa to wai ya me hukuncin hakan dole sai ta dinga shiga ta gaishe ta in ta dawo daga tafiya misali
na farko dai makociyarki bata da wani haƙƙi da za ta kafa miki doka zaman ta kike yi ai ba zaman ta kike ba ba wani magana dole abu ne na kyautatawa abu na ihsani kawai magana dole babu shi ko ki je ki gaishe ta ko baki je ki gaishe ta ba in kuma ta sallama na musulunci in kun hadu kin sauke nauyi a shari'a abinda nake nufi idan yau in kika dawo daga tafiya baki je kika gaida wannan makociyarki ba Allah fa ba zai kama ki ba baki laifi ba amma babin kyautatawa da ihsani kawai dan Allah ba wai dan halinta ba in kika dawo ratsai gidanta wance kuna lafiya mun dawo mun same ku lafiya to Allah sa albarka shikenan durkusawa wada ba gajiyawa bane in kin ga zaki idan ku samu zaman lafiya tunda abun yana damun ki ki je ki cigaba da yi kina da lada a wajen Allah sannan kuma kin samu zaman lafiya da abokin zaman ki amma magana dole ba dole bane kuma ki gaya mata ba dole bane tunda ba zaman ki nake yi ba ba inda Allah ya ce ko annabi ya ce ko shari'a ta ce in nayi tafiya sai na zo gurin makociyata na gaishe ta babu wannan zancen ba dole bane sai ka ce uwa ko uba ba dole bane ba amma babin kyautatawa da ihsani da zaman lafiya wannan yana da kyau ki in kin ga zaki yana da kyau Allah ya bada zaman lafiya
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take tambaya wai me hukuncin yin sallah a cikin duhu kamar mutun ya tashi cikin dare duhu dakin ba fitila sallar sa tayi tana neman karin bayani
rai kuwa da sallah a haske da sallah a duhu duk babu laifi wani lokacin a cikin duhun ma ai ka fi samun kushi da tsoron Allah ka gana da Allah tabaraka ta'ala da haka ki sallar ki ko a cikin duhu ko duhun ya kai ga wai ba komai halal ne ba inda aka hana sallah a cikin duhu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai shin kabbara harama a iya sallar farilla ake yi ko har sallar nafila
duka salloli gaba daya ana musu kabbara harama da sallar farilla da sallar nafila gaba daya abinda ka ake nufi da kabbara harama kabbara da ake bude sallah da ita Allahu akbar duka ana yi gaba daya kuma dole ne
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ita ma akan sallah ce take cewa ya halatta sallah mai nafila haɗe raka'a hudu ai sallama daya ko ya halatta ita ma shafi'i da wutri a haɗe ta ai sallama daya
ya halatta duk wanda zai sallan nafila ya haɗe raka'a hudu amma zama daya idan yayi zama biyu to yayi ya kamanta ta da la'asar ko kamanta ta da azhar ko da isha'i wanda bai halatta ba ai sallan nafila iri daya da sallar farilla Imam al-Bukhari ya kawo hadisi a cikin wannan a cikin Sahih al-Bukhari a Hafiz Ibn Hajar a cikin Al-Fathul Bari yayi bayani nau'in sallar annabi ta dare da wutarin da manzon Allah yake da nafilin da manzon Allah yake kamar yadda ya zo a cikin Bulughul Marami da sharhin littattafan gaba daya su Subulus Salam da su Tawdhiul Ahkam da sauran littattafai na musulunci da aka yi sharhin waɗannan littattafai malamai sun yi bayani ba laifi idan mutum ya zo sallar azhar nafilin da ake yi biyu kafin hudu kafin azhar ai biyu ai sallama ai biyu ai sallama in mutum ya ga dama ya hade su gaba daya ko bayan azhar kai raka'a hudu gaba daya zama daya wannan ya halatta da daddare sallar dare ana yin raka'a 11 wani lokacin ba laifi kai hudu kai sallama kai hudu kai sallama kaga raka'a 8 kenan sai kuma a kawo shafa'i da wutri guda ukun nan ya halatta a hade su gaba daya shafa'i da wutri kun san da ana yi ai sabbis rabbikal ala ai qul ya ayyuhal kafiruna ai zauna ai sallama sannan a tashi a kawo fatiha da qul huwallahu da falaki da nasi sallama biyu to ya halatta ka hade su gaba daya kai musu sallama daya kai sallar dare gaba daya ya halatta a hade ta ai mata sallama gaba daya ai mata sallama daya ya halatta ai raka'a 7 a jere gaba daya ai sallama daya duka wannan ya halatta ba laifi bane wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkai wannan take cewa dan Allah tana so a yi wa mijinta nasiha ko me ya shiga tsakaninta da ita shi sai duniya ta sani ya ta fada mata maganganu ya yi mata sharri da ƙarya tace wallahi har ta gaji kullum burinsa wai sai ya ce ya auro masifa haka yake ce mata kuma ya ki sakin ta
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sauke wannan dabi'a yana daga cikin dabi'u waɗanda suke ba na daidai ba dabi'u waɗanda suke na kuskure namiji ya zama yana da halin ko in kula ya zama yana ainihin wato cutar da matarsa yana yada ta a duniya wannan hali ne mara kyau ki ci gaba da yi masa nasiha ki ci gaba da yi masa fada kuma akai shi ga gaba idan bai gane ba amma gaskiya wannan baki samu miji mai dabi'a mai kyau ba sai dai jarabawa ce kuma sai dai ke ma ki hakuri. Sannan abu na biyu, shawara ki daina yin abin da zai zo ya ta miki mita din. Duk abin da zai zo ya miki na mita ko ya miki fada ko ya miki surutu ki daina yi, bai da kyau. Allah ya kiyaye, Allah ya sa mijinki ya gane, kuma duk matan da suke da maza masu irin wannan hali, suke da irin wannan dabi'a, Allah ya sa mazan su gyara. Ni kam tabbas ina tausayawa mata kwarai da gaske, a duk lokacin da suka wayi gari suna hannun mazaje suna musu azaba, wallahi rayuwar auren ba ta da dadi ko kadan. Allah ya kiyaye.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce za ta iya yin kasaru idan ta je karatu wani gari?
Duk dalibin da ya je karatu wani gari ai ya zama dan gari, tunda ana masa resident permit, ma'ana takardar zama. Duk dalibi da yake America, yake Ingila, yake Kamaru, yake Ghana, yake Chad, yake Saudiya, ai ana mai takarda ta zama, ana ce da shi mukim, ma'ana mai zama ne. Da aka cika sallah zaki ba kasar ba. Amma idan kika zo hutu Nigeria ko kike zo hutu Kamaru ko kike je hutu Chad ko ina ma mutum ya je hutu, tunda ba dadewa zai ba zai iya yin kasarun sa. Kuma magana cewa wai kasaru wai duk inda gidanka yake, inda mataka take, ba za ka yi kasaru ba, haka bane. Kawai kasaru ana duba ina ne baka dadewa, inda ba za ka dade ba nan ne kake yin kasaru. Makaranta ku ana dadewa, yanzu akwai mai makaranta shekara 10, mutum zai iya makaranta shekara 8, mutum zai degree shekara 4, dan me mutum zai zo ya ce wai zai ta yin kasaru? Ba daidai bane. An tambayi Sheikh Muhammad bin Salil Usaimin rahimahullahu ta'ala, tun yana raye, akan hukuncin dalibai za su rinka yin kasaru ne a Madina ko a Makka ko a wata ƙasa a duniya? Yace a'a, ai su muqimun ne, masu cika sallah ne, dan haka za ku rinka cika sallah, ba za ku yi kasaru ba ya ku dalibai. Allah ya ganar da mu.
Wannan take tambaya ta ce kusan wata 6 kenan duk sanda ta fara jinin al'ada daga baya, bayan kwana 4 ko 6 sai ya sake dawowa. To ta ce dan Allah, wai wasu sun ce sanyi ne, me ya kamata ta yi?
To gaskiya dai zai iya yiwa sanyin ne, kuma zai iya yiwa jini ne da na rashin lafiya. Abinda ne nake so in nuna miki, wannan jini da kike yi bayan kin gama jininki na al'ada, wannan jini da ke bayan kin gama jininki na al'ada, to babu damuwa, babu matsala, jini ne na rashin lafiya. Ba zai hana sallah ba, ba zai hana mu'amalar aure ba, ba zai hana komai ba. Kawai abinda za ki yi shi ne ki je ki nemi likita, ki je ya baki magani, kuma ki je ki gana da masana da manyan mata su gaya miki wani irin jini ne, kar ki zauna ki ta zubar da jini wanda kuma zai iya cutar da ki.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa dan Allah, mijinta yana fama da matsalar sallah, salloli 5 din nan, tace musamman asuba ma baya tashi tunda suka dawo sabuwar unguwa. Ta yi mishi nasiha har ta gaji, sannan kuma suna da yara, already yaran sun fara girma, kuma tana so su koyi da uban, amma ya ki ya dinga yin sallar nan da kuma asuba.
To gaskiya wannan malam ya to yana daga cikin matsaloli na, san zaka ci gaba da cin karo da irin wannan tambayoyi. Mijin da baya sallah, ko jama'a karatu an mana tambaya miji baya sallah ko kuma baya fita ya jam'i, duka wannan matsaloli ne da larurori da mata suke fuskanta a cikin gidajensu na aure. To anan gurin dai na farko dai bai halatta dai aure mijin da yake baya ibada baya sallah ba, bai halatta aure shi ba gaskiya, sai dai idan za a yi masa wa'azi ya gyara ya rinka sallah. To yanzu tunda ke ki riga kin aure shi, kokari zaki fafir ki miƙe ki tsaye ba bacci ba zama, sai kin tabbatar da mijinki yana fita yana sallar jami'i. Manzo Allah ya faɗa tsakanin mu da mu da su waɗanda ba musulmi ba shine sallah, duk wanda ya tsaye da sallah musulmi ne, wanda baya sallah fa ba musulmi bane. Kin ga daga ƙarshe wannan yana nuna cewa mijinki ba musulmin kirki bane ba, baya sallah, kuma ga yara sun taso. Kuma wallahi ina shaida miki, idan baki yi da gaske ba, ƴaƴan nan naki wallahi sai sun zo sun yi koyi da ubansu, kuma baki sa ba ki zo ki takurawa ainihin wato ƴaƴanki ki ce wai su zo su yi sallah ubansu baya yi, za su baki ciwon kai. Ba wai baki bai halatta bane, a ya halatta, amma za su baki ciwon kai saboda ubansu baya sallah. Ku kuma maza da kuke auren mata ba ku sallah, wallahi kun ji kunya fa, abun kunya ne wallahi. Namiji ya zo yana da haihuwa yana tara ƴaƴa baya sallah, me za kake nema a duniya? Yau me kake nema a duniya? Me kake nema da ba za ka zo kai sallah ba? Matarka tana cewa kai sallah ba ka yin sallah, ƴaƴanka suna kallonka a gida ba ka fita sallah, wallahi wannan aibu ne gare ku. Amma dai ki kara hakuri, a cigaba da masa addu'a, a cigaba da masa wa'azi, insha Allah ta'ala muna fatan zai gyara. Amma dai akwai hadari kwarai da gaske zama da mutumin da yake baya sallah. Allah ya kiyaye.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce su uku ne a wajen mijinta, ta ce ita shekarar ta 19, to amma ita tana suna kamar yadda ta ce ita tana Abuja, su kuma suna wani gari daban, suna Kano. To idan ya ta tambaye shi fita, baya barinta, ko inda ko wacce ta rike ta ma ta ce za ta je wajenta, baya barinta sai dai wai tayi kuka da kyar sannan zai batta sannan in tace tana son abu za ta je ta siyo ba zai batta ba sai dai ya siyo mata kamar yadda ta faɗa amma su sauran yana ba su kuɗi su je su fita su je su siya da kansu to ita abin ya ishe ta wallahi shine take neman mafita
to na farko dai yana da kyau mata ku gane cewa maza kala kala ne akwai namiji wanda yake yana da kishi sosai shi yasa duk wacce za ta yi aure na sha gaya muku a karatu tun kuna ƴan mata da zaurawa ku daina gaggawan aure ku tsaya ku binciki mijin da za ku aura wani iri ne komi ake tambaya amma sai ku je zance ku yi ta surutu ana faɗan maganganun banza ba ki san halinsa ba bai san halinki ba sai bayan an zo an yi auren an tara yaya kuma abu ya zo ya gagara da haka kowace mace za ta yi aure ta gane wani irin miji ne ta aura mai kishi ne mai zazzafan kishi ne baya bari a fita baya bari a yi mu'amala kin san ra'ayin mijinki to kin ga sai ki san wani irin zama zaki da shi amma saboda kwadayin duniya ko saboda wani abu kun je kun aure shi daga baya zo ya bayyana miki halinsa kuma ki zo kina bin malamai kina tafatawa kina cewa kaza abu na biyu kenan abu na farko kenan abu na biyu ya kamata ainihin wato mata su gane duk lokacin da namiji ya ce baya so ki je kasuwa shi zai siyo miki to wallahi kauna ce ta sa yake miki haka in dai duka matansa haka yake yi ba yana yin ainihin son zuciya ba yana kishinki ne baya so ki je gurin maza saboda ya tabbata a cikin ku mata akwai manasa gaskiya a cikin ku mata akwai maciya amana daga fita zuwa kasuwa daga fita zuwa kasuwa sai ta je ta yi ha'inci an sha kama matar aure tana hira da mazan da ba nata ba kasuwa yasa manzon Allah ya ce mafi sharrin guri daga cikin wurare shine kasuwa mafi soyuwan guri daga cikin wurare shine masallaci dan haka idan mijinki ya ce shi bai yadda ki je kasuwa ba shi zai rinka siyo miki duk abin da kike so to bai laifi ba fa bai saba Allah ba dan ku bukuyi alƙawarin za a yi za ku yi zaman aure ne da dole sai ya bar ki kin je kasuwa ba idan kuma ya bar ki ka je kasuwa amma kika fita a sutura mai kyau kika sa hijabi kika lullube jikinki kuma kika kiyaye duk abin saban Allah shi ma bai laifi ba kuma ya halatta mace ta je kasuwa ba ina nufin cewa mace haram ne ta je kasuwa kwata kwata ba amma da sharadin za ta lullube jikinta da sharadin ba za ta je ta magana da mazan da manata ba ba sharadin ba za ta je ta fitina ba dan a cikin ku akwai fitinan nu wata kila mijinki ya san halinki kina da rauni shi yasa kika ga ya bar wasu matan suna zuwa amma ke ya hana ki halinki ne wata kila ba da kyau amma fa ban sani ba tsammani ne nake idan ku kyakkyawar hali ne da ke dabi'ar ki mai kyau ce mijinki ya miki wannan kuma sauran matan yana barin su su je ke kuma ya hana ki to gaskiya mijinki yayi zalunci kuma Allah ya haramta ayi zalunci ki gaya wa mai gidanki ki isar masa da sako wannan fatawa lalle tunda yana barin wasu mata su je a cikin matansa ke kuma sai ya hana ki ya zalunce ki ya shiga hakkinki in zai hana gaba daya ya hana uniformly kowa da kowa a gida ba wanda za ta je kasuwa shi zai siyo mata idan kuma zai bari gaba daya ya bari gaba daya sannan kuma abin da yake na hana ki zuwa unguwa shi kuma muna gaya wa maza su sani cewa fa shari'ar musulunci fa bata ce wai ka dauki mace ka kulle ta ka hana ta fita ba maza ku ji wannan sakon ba inda shari'a aka ce mutum namiji ya rike mace ya hana ta zuwa gidan iyayenta ya hana ta zuwa gurin marikanta ya hana ta zumunci ba daidai bane ba ku da wannan hakkin ya ku maza amma a takeice yawo wannan abu ne mai kyau a takeice fita ya ku iyaye mata wannan abu ne mai kyau amma wajibin sa dolen sa ne ya barki kije unguwa kije ki gaida iyayenki manzon Allah da kansa yana raka matan sa unguwa ba ma ya bar su ba ya raka su ma gaba daya yana nan a cikin hadisi su Aisha suna zuwa unguwa akwai wani mai imanin da ya fi annabi ne suna na Hafsa suna fita nana Aisha in abu ya dame tana cewa za ta je gidan iyayenta kuma annabi yana barin ta yaya wani namiji zai zo yana kulle wai a ce wai matarsa wai shekara 10 ba ta taba fita ba wallahi ba daidai bane kuma karka dauka shari'a kake ko addini kake jama'a aure ba bauta bane ku daina bautar da matan ku fa akan abin da yake babu annasi akan shi fa aure fa ba bauta bane ya zaka ajiye mace da safe da rana da daddare ubanta ba lafiya ka hana ta zuwa yan uwanta ba su lafiya ka hana su zuwa ka hana ta zuwa ana wani larura a na gidansu ka hana ta zuwa wannan ba daidai bane ba shari'a bane to amma ka gane wani abu injiniya yawanci idan ka ga namiji yana yi wa matarsa wannan to wataƙila kuma tana da wani hali ne bai da kyau akwai fitina ko tana zuwa ta tsallaka ta shiga gidajen da ba a bata dama ba ko kuma tana zuwa ta je ta gayyaci wasu maza ko ana zuwa a dauke ta a gidan in ta fita wato abun yana da wahalan sha'ani amma dai fatawar ita ce afwan fatuwar ita ce namiji ba shi da hakkin da zai rike mace ya rufe mata kofa ya hana ta fita kwata-kwata ba shi wannan hakkin ba daidai bane idan ka yarda da imanin matarka ka yarda da takawar matarka kuma ba tuhuman ta kake ba baka da dalilin zaka hana ta fita da je ga ubanta yanzu akwai kesin da aka kamu wani mutum shi dabi'arsa in ubanki ne bai da lafiya wallahi ba inda zaki je akwai matar da ce mallan har ubana ya mutu yana cewa yanzu wance wance ba zaki zo ki gaishe ni ba sai na mutu wallahi har uban nan ya mutu mijin nan ya hana ta zuwa anan gurin in kika fita kika je kika gaida babanki ba ki san ba Allah ba zalunci wannan uba ai ba wasa bane uwa ba wasa bane ko ya hana ta uwarta tana kwance tana wasiya tana so ta ga ƴaƴanta mijin wai shi mai tsaro ne wallahi wannan ba addini bane ka dauke ta ka kai ta da kanka ko ka je ka tsaya ka ce shiga ku gaisa ku fito ya za ku mai da matan ku kamar bayin ku wallahi ba daidai bane wannan kuskure ne kuma akwai hadari a ciki Allah gyara mana ba za ka gane illa wannan ba sai ranar da ka aurar da ƴarka larura ta kama ka kana son ganin ƴar mijin ya hana ta zuwa za ka ji ciwo Allah kiyaye
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa shin ya halatta wai mace ta yi wa'azi ko da'awa
ya halatta mana gana na Aisha tana karantawa gidan nana Aisha sai da zama kamar university kamar jami'a nana Aisha ta karantar da sahabbai manyan sahabbai suna zuwa su zo su zauna a gaban nana Aisha tana daukan ilimi mata malamai nawa a duniya mata malamai nawa a duniya kawai dai abin da ake so a kiyaye mutunci a kiyaye kima akwai matan da suna fitowa da awar to amma gaskiya akwai fitina musamman saboda wannan zamani da ya zama ga mace za ta zo wa'azi ta caba kwalliya ta yi ado tana wani dressing ta dauka hankali wannan haram ne la ya juice ko tana gwalangwasan magana tana fitina a cikin maganganunta wannan bai halatta ba ko da aya da hadisi kike ja in kika fita daga dokar Allah to zai zama mai hukunci samu lada zaki dauki alhaki amma mace ta yi da'awa mace ta karantar a dauke ta a yada social media tana wa'azi wannan ba laifi bane amma tsakani da Allah akwai matan da suna wuce gona da yanzu kaga malama tana karantawa tana wa'azi ana daukan ta ta caba lalle tana kada hannunta haka da zobba da zinari a jiki da wani kwalliya da ado abun nan an fudda abubuwa na fitina kaga kirjinta a tsaba la ya juice wannan ba daidai bane akwai hadari daka duk wacce take wa'azi ana nuna hotonta tana wa'azi ta ji tsoron Allah ba maganin yin lalle ki fitar ko a ga tafin hannunki kina daga ai maza ma suna kallon ki mata ma suna kallon ki maza suna kallon ki samari suna kallon ki kuma duk wata magana za ta kawo sha'awa ko wani abu da zai kawo fitina haramun ne a gare ki kuma kar ku je ku rinka yin abubuwan da za ku jawo musulunci suka ko ku jawo musulunci ainihin wato zagi Allah ya ganar da mu Allah ya kare mu
Allah ya saka da alkhairi wannan take tambaya ta ce wai shin in an saki mace saki na uku tana da ciki sakin yayi
ana iya sakin mace tana da ciki ai wannan maganar da ake yadawa akwai wani wanda ya fito yake cewa wai ba a sakin mace wai tana da ciki ana saki mana ana saki alqur'ani ma alqur'ani ma bai haramta ba bai hana ba an yi bayani akan idda an yi magana akan yadda ake yin saki dan haka idan aka sake ta tana da ciki tana haihuwa ta gaba iddarta dan haka ya halatta a sake mace ko tana da ciki sai dai kawai malamai suna cewa bai kamata ba saboda nauyin daukan ciki da wahala da kulawa da cikin akwai wahala kwarai-kwarai da gaske Allah ya ganar da mu kuma in an yi sakin kwarai koda uku ne zai ci gaba da kulawa mun ba dan sa bane ai dan sa ne ai zai ci gaba da kulawa dan sa ne na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan tace uwar mijinta ta kasance ba ta san ta kuma abin har ya kai ga ƴaƴanta ma to sai ta fita daga harkar ta kuma ba ta bari mata yaran su dinga zuwa gidan uwar mijin shin hakan yayi me mafitarta
wannan ba daidai bane mata ki rinka kishi da uwar miji ko ki rinka fada da uwar miji ni na sani akwai iyayen mazajen da ba su da kirki ayi hakuri uwar miji ne amma halinta bai da kyau duk wacce Allah ijarrabe ta da uwar miji mai fitina to ta yi hakuri ba ita zaki duba ma mijin da kika aura sannan ki duba ita wannan mata dai da take miki fitina ita ce sababin samun mijinki ta kawo shi ta haife shi yazo duniya har kika ganshi kike sha'awar sa kika zo kika ainihin wato aure shi dan haka ku yi hakuri mata da kuke karkashin ainihin wato mazaje waɗanda ko in ce mataye waɗanda suna ainihin wato azabtar da ku ko suna takura muku ko suna jefa ku cikin wani hali kakani kai kuma maganan hana ƴaƴan ko in ce jikokinta su je wajen ta baki da haƙƙi baki isa ba baki da iko ki bar jikokinta su je su gaishe ta su yi mata dukkan abun alkhairi da za su yi mata babu wani laifi akan wannan ina fatan ana fahimta. Kuma idan kika hana jikokinta zuwa wajen ta gaskiya kin saba Allah kin yi kuskure.
Okay. Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce su mata ne a gida suke suna so a dan musu bayanin halal ko haram, to amma dai take cewa ita mai gidanta ya kasance yana aikin gwamnati bangaren kuɗi, to amma ta san akwai cuwa-cuwa a ciki, abin yana damunta har tausayin shi take ji, to amma sauran abokan zamanta masu son duniya ne da iyayen mijin su ma yana debowa ya kawo musu da ana faran-faran, to ta rasa yadda za ta bullowa abin take neman shawara.
To gaskiya ne Allah ƙara miki imani, duk matar da Allah ya jarabe ta mijinta yana mu'amala da haram, to sai dai mu ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billah. Amma abinda malamai suke faɗa, idan ya zama a cikin harkokin sa akwai na halal akwai na haram, to ki ji a ranki cewa ke kina cin na halal din ne, kar ki kashe auren ki saboda yana ciwa-ciwa, ki tai masa wa'azi, ki ta faɗakar da shi, ki ta nuna masa Allah, ki hada shi da malamai ya rinka zuwa yana sauraron wa'azi, yana sauraron karatu, yana sauraron Allah ya ce annabi ya ce. Kuma gaskiya duk yanda zaki kokari mijinki kar ya shigo miki da haram gidanki, to ya kamata ki matan sahabbai da tabi'ai an gaya mana a littafi mun karanta cewa idan mijin su zai fita sai su ce da shi muna maka addu'a Allah ya baka ikon nemo na halal, kuma muna hada ka da Allah kada ka nemo mana haram ka kawo mana, ka ji tsoron Allah idan zaka kawo mana ka kawo mana halal kada ka kawo mana haram, dan haka mijinki Allah ya jarrabe ki mutun ne wanda yake yana mu'amala da haram, ki kokari ya canja sana'a shi yafi miki alkhairi, dan kai zo ya cika muku gida da haram, rayuwar ku ba za ta yi albarka ba, rayuwar ƴaƴansa ba za ta yi albarka ba, duk abin da zai zo ya baku bai zai albarka ba, amma dai karki kashe aurenki kuma ki dauka cewa iya abin da yake baki din yana baki abu ne wanda yake na halal insha Allah ba wai na haram ba, wallahu ta'ala a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan tace su marayu ne suna da babban wansu, ya kasance yana shaye-shaye, abin har ya taba kwakwalwarsa, sun yi ya daina, sun yi nasihar, sun yi waye ya ki ya daina, sun iyayensu suna rayuwa sun yi kokarin wajen hakan, to shine take tambaya ya halatta su kai shi gidan gyara hali ko zai nutsu?
Farai ko da gaske idan bai nutsu ba ta hanyar wa'azi da lalama da jan hankali da fadakarwa, in dai bai nutsu ba in akwai gidan da zai gyara hali a je a kai shi gyara halinsa, ai wannan taimakon su akai wallahi alam.
Wannan ita ma wai CS aka mata, aka bata wata 6 to aka bata wata 6 kamar katai azumi kenan ko wani abu da za ta dinga cin abinci yadda ya kamata, to shine take tambaya ya halatta tai ciyarwa, sannan kuma tambayar ta tabi take cewa CS saboda ana yawan mata CS ya halatta tai family planning haihuwarta ta bi ma CS aka mata, to shine take tambaya.
Na farko dai idan an miki CS ba za ki ciyarwa sai ki bari in kin warke kira ma azumi tunda ai kina da lokacin da zaki warke. Abu na biyu ya halatta mace tai family planning CS, abin da ake nufi wato tiyata, wanda ake musu haihuwa ake musu tiyata, in za su haihu za a yi musu tiyata shine CS, saboda wanda basu gane ba ko basu fahimta ba. Sannan duk matar da malamai sun bada fatawa duk matar da koyaushe ta zo haihuwa sai an mata tiyata, to ya kamata tai planning ta tsara haihuwar, ba wai kullun tai ba, dan saboda kar a je a tafarke ta, wannan halal ne tai planning ta nemi izinin mijin, tai planning tai tsarin haihuwa a rinka bari bayan shekara 5 ta haihu ko wani abu makamancin haka wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana fama da ciwon sanyi ita da mijinta, to amma in aka karbo magani shi sai ya ce ba zai sha ba, da yake abin shi baya damunsa, ita ta kasance tana fama da ruwan gaba kamar da ta faɗa, zaka ganshi kamar an saru nono haka dai tana ta fama, abin yana damunta, dan Allah wace shawara za a bata, mijin ya ki ya sha maganin, in ya dan sha su biyun ne a yadda ta ce ciwon sanyi, da yake mostly in ana da aure duka biyun yake kamawa, to amma shi baya shan magani kuma baya shan dai magani shi
Allah kiyaye. Wannan abu ya zama abin da ya zama masifa, yanzu kaga kullun irin abin da muke faɗa kenan, namiji ya zama yana cutar da matarsa, matarka ba ta da lafiya kai ma baka da lafiya, har ma tana fitar da ruwan gaba, ka ki ka sha magani. Wannan gaskiya dole ki kai shi ga iyaye a tattauna a yi bayani, idan zai gyara ba magana kunya, ai a harkar lafiya ba magana kunya, ki je ki ga iyaye, aje a kira shi a yi masa nasiha, dole ya gyara, idan bai zai gyara ba kuma gaskiya ki kaurace masa ki nemi lafiya in kin warke to shikenan baki warke ba kuma ki dai duba abin da ya kamata ki gaskiya wannan akwai zalunci a ciki wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan tace a musulunci bai kamata mutum ya mutu ana bin shi bashi ba to amma tace wannan akwai bashin da ake binta da kafin a ilimin addini to har an manta bashin wai ta manta shi so yanzu yaya kamata ta yi
gaskiya duk yanda mutum zai yi kada ya kuskure ya bari ya mutu da bashi a kansa ya zo a hadisi cewa mai da malamai suna bayani duk wanda ya mutu da akwai bashi a kansa ba zai shiga aljanna ba ba a shiga aljanna da bashi sai an biya shi Allah ka biya mana basu sukan da suke kanmu to yanzu wannan bata san iya adadin bashin da ake bi zaki kiyasta ne ki kamanta ki estimating ki kiyasta ki ga kamar ya kai kaza kai sai ki biya wannan kudin sauran kuma Allah zai yafe insha Allah sannan akwai addu'a ta biyan bashi mai hisun muslim ya kawo Allahumma aqdi anni ad-dayna wa aghnini min al-faqr ko Allahumma aqdi anni ad-dayna wa aghnini bi fadlika amman siwaka yana nan a cikin hisun muslim duk wanda ake bin sa bashi ya rinka karanta wannan addu'a Allah zai biya masa idan ma kuma bai biya ba kafin ya mutu in ya mutu din Allah zai biya masa a kiyama Allahumma aqdi anni ad-dayna wa aghnini min al-faqr ko kuma Allahumma aqdi anni ad-dayna Allah ka biya mun bashi da yake da ake bi na kuma ka wadatar da ni daga talauci wa aghnini bi fadlika an man siwaka ka wadatar mun da falalaka daga ainihin barin waninka wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan tace mutum ne ya salla raka'a biyu sai manta yayi tahiyya ya manta tahiyya har ya miƙe sai ya tuna to wai ya zai ci gaba ya sallata shi
duk wanda yake sallah ya miƙe bai zama tahiyya ba sai da ya miƙe ya tuna malamai suka ce ci gaba ya zama ya jefar da zaman tahiyya ta tsakiya kenan idan ya gama sallah sai yayi sujjada ba'di sai yayi sujjada ba'di me yasa zai sujjada ba'di yayi ƙari ne ya ƙara tsayuwa a wajen zama ya ƙara tsayuwa a wajen zama dan haka yanda ake kenan idan liman ne ma koda ya riga ya miƙe inda ya riga ya miƙe to ku bi shi kawai kar a zo a yi ta mai subhanallahi subhanallahi bayan ya riga ya miƙe inda ya riga gwiwarsa ta riga ta bar kafa kasa gwiwarsa inda ta riga ta bar kasa to yana da dama ya ci gaba idan kuma ya dawo to yayi su sauran malaman fiqh cewa suka yi wannan zaman ai na sunna ne miƙe wanda ya kuma na farilla ne dan haka ita sunna ba ta da karfin da za ta jawo farilla tunda har ya riga ya miƙe to sai ya ci gaba kawai in ya so sai ya zo ya sujjada bayan ya gama sallah wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi wannan ma akan azumi ne take cewa mai lalurar ulcer zai ciyarwa ne ba sai ya rama azumi ba sannan tambayar ta bi take cewa mutum zai iya rama wa dan uwansa azumi bayan dan uwan nasa ya mutu ya rasu
mai lalurar ulcer indai ulcer ba mai warkewa bane chronic ulcer ne zai dinga ciyarwa kawai ciyarwan kuma za a ciyar da abincin da mutum zai ci a yi ne da safe da rana da dare ko kuma sau biyu abinda zai ishi mutum ya ci ya koshi shine ake ciyarwa abinci za a bashi sosai ba wai za a ciyar mutum ya je ya auno dawa jaddawa ya je ba yanzu mutum ya hada ka da jaddawa ba ya hada ka da aiki ba ha ba abinci za ku bayar sosai ko da fefe ko danye da kayan miya kuma da kudin cafane a ciki wannan shine ciyarwa sannan kuma me take cewa wai
dan uwa za a iya rama dan uwa
za a iya rama dan uwa azumi wali ake ramawa wali azumi wanda yake magajinka ne akwai gado tsakanin ku zaka irama masa azumi insha Allah kamar miji za ya mata miji zai irama mata ko kuma uba zai irama mata ko da zai irama wa ubansa kuna makamanci wannan wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan tace ita da mijinta ba soyayya tace kuma duka ba kyautatawa a tsakanin su ita ma ba ta kyautata masa kuma abin ya dau lokaci to amma in an zauna gyara kawai sai ya ce mata in zaki gyara ki gyara kuma amma ita ba ta son auranta ya mutu amma kuma Allah ya ce tana cikin bakin ciki
to hakikanin gaskiya duk auren da yake babu soyayya a ciki ba aure ne mai dadi ba aure ne mai matsala wallahi ni dai bana ba wa mata shawarar su rinka yin aure wanda babu soyayya a ciki ni bana ba wa mata wannan shawarar kuma shi yasa ku iyaye ya kamata ku kula duk lokacin da za ku yi aure tsakanin ma'aurata ku tabbatar akwai kauna akwai soyayya a tsakani matukar babu soyayya kar a yi wannan auren dole sai da soyayya yawwa dole sai da soyayya ko qur'ani cewa ya fanki huma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba abin da ya muku dadi abin da hankalinku ya kwanta da shi da aka ki kokari a samu da soyayya a tsakani in ba haka ba kuma gaskiya ku raba wannan auren sai dai in akwai yaya a tsakani da zuri'a to sai dai in ce ki ta hakuri za a ce miki addu'a Allah ya baki mafita
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta yi mu'amala a waje kafin ta yi aure da wasu mazan to amma shine take wai tunanin fadawa mijinta amma dai ta ce ta yi nadama amma dai shine take tambaya wai ya aurenta
duk matar da ta yi yan wasanni ko ta yi mu'amala ta zinace kafin ta zo gidan aurenta Allah ya rufa miki asiri kake tona kanki karki fada ba a fada shiru zaki kawai ki sha kurminki tunda yaji ya aure ki a haka kin yi istibra'i kin yi addu'a shikenan ba a so a bayyana barna irin wannan ba a fada dan zai iya kashe miki aure wallahi nadamar da kika yi ta isa Allah zai yafe miki insha Allah kuma muna miki addu'a Allah ya yaye miki kuma duk matan da suke zinace muna musu addu'a Allah shiryar da su
Allah ya saka da alkhairi wannan take tambaya take cewa ya halatta ta duka har kasa ta tsuguna kenan har kasa ta gaida mijinta idan ya dawo sannan tambayar ta bi ta ce su bi ne mijin nata yana zagayowa dakin ta yi mu'amala aure amma baya uwar gidan haka wai saboda tana da yara wai mai hukuncin haka
abu na farko dai wajen gaisuwa dukawa a gaida wani ba addini bane haram ne bai halatta ba durkusawa a gaida wani ko sunkuyawa ko irin gaisuwar nan a ce ina wuni barka dai ana sunkuya wannan la yajuz haram ne hadisi yazo yana nan cikin riyadus salihina wani yazo yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan uwansa za su gaisa zai sunkuya ne gare shi ko zai rungume shi ne ko zai masa kaza ko yi masa sallama manzo Allah yace mai sallama dan haka dukawa wajen gaisa ko durkusawa wajen gaisa wannan duk gargajiya ne al'ada ne wanda ta saba shari'a mijinki zaki ba shi hannu ku yi assalamu alaikum me lafiya ce ba kuna gaisa da abokananku ba annabi ya ce duk wanda ya bada hannunsa ma dan uwan shi suka gaisa akai sallama kafin arbu Allah ya yafe mijin kai baka so Allah ya yafe mataka to idan ma baya gaisa da ke ba kuna kwanciya da shi ba wannan wani girman kai da wani nuna fadin rai da fankama duk ba shi bane ba bayan na zuwa ya neme ki ba ku kwanta ya lallabe ki ma to dan ya mika miki hannu kun yi musafa kun gaisa zai tafi kasuwa ko ya dawo wani abu ne ba wani abu a ciki ya kamata mutane su zama wayayyu a addini mutane su zama masu fahimta mutane su zama masu ganewa dan haka maganar miji yazo ki duka tsakaninki da shi can kina can kasa kina tsugune kuma da daddare kuma yazo ya lallabo ki ya dawo ya kwanta da ke wannan ai ya zama tufka da warwara dan haka ki dai girmama shi wajen gaishe shi ki mutunta shi wajen gaishe shi ina kwana ina gajiya wannan ba laifi bane shari'a ta ce mace ta girmama mijinta kar kuma wani ya je ya dauka ya ce ai mun koya mata rashin kunya wa mazajen su tsugunawa a gaishe ka ko gaishe ka a tsaye ko gaishe ka a ainihin wato ai musaba da kai ba shine ke nuna rashin kunya ba ku bi addini ku bar gargajiya wannan kuma kowa ne ko baba ko yaya ko shugaban kasa ko yaya ko ma waye da ka sani in dai a musulunci ne in dai gaisuwa ta musulunci ne assalamu alaikum wa rahmatullah gaisuwan yan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullah wa tahiyyatuhum fiha salam durkuso sunkuyo duka wannan gargajiya ne ba addini bane ba musulunci bane kawai dai mutane suna yi a al'adun su wasu ma har kwanciya suke kamar yarbawa za ka ga sun zo flat ma ake a kwanta duk wannan ya saba shari'a wanda wannan ba daidai bane kuma kuskure ne ya kamata mu yi abin da yake na daidai dan haka idan mace ta zo gaida mijinta tana kan kujera na kan kujera ina kwana wannan ba laifi ko yana tsaye tana tsaye wannan ba laifi ko waye ma in ka gaishe shi aka wannan baka saba wa Allah ba dan haka mutane ya kamata ku kula Allah ganar da mu
kula ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa kawarta ce bayan ta yi aure sai take alaka da wasu mazan amma dai ta ce ba zina ta yi ba to shine shirya ta zo mata take istighfari da haylalla da karatun qur'ani sai ta wasali ta roki Allah gafararsa to shine take cewa wai Allah zai yafe mata
insha Allah Allah zai yafe mata mun amsa wannan makamancin wannan tambaya tunda ta ce ba zina ta yi ba amma ki sani wasanni da maza ma zina ne yayi manzo Allah ya ce alayni tazni wa zina an-najr ido yana zina-zina idan shine zirawa namiji ko mace kallo na sha'awa wal yadu tazni wa zinaha al-batsh hannu ma yana zina zinan hannu shine runguma da kamawa duk wanda ya sa hannunsa ya taba mace ya taba wajen mace ko ita ta taba wannan namiji ta ji dadi zina ne wal rijlu tazni kafa ma tana zina wa zinaha al-khuta zinan kafa shine ta taka ta je gurin wal farji yusaddiqu dhalika aw yukadhibuhu farji yana gaskata haka ko ya kare ta haka dan haka abin da kike barna ne saban Allah ne, ki ci gaba da neman Allah zai yafe miki in Allah ya sa yarda, kuma kar ki ga ya mijinki dan zai rage miki daraja da kima. Wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan tace kanwata ce take gidan aure, amma duk sanda ta ji motsin kishiyar sai ta ji gabanta ya fadi, ta shiga tashin hankali, ta kasa samun nutsuwa, shine take neman wace addu'a za ta dinga yi.
Gaskiya ke neman magani, duk wacce ta ji kishiyarta tana mata sa mata faduwar gaba, tana firgita, tana tsorata, to ba mamaki akwai sammu, akwai sihiri a cikin lamarin. Da haka ina baki shawara, maza da wuri je ki nemi malaman sunna su baki ayoyi na ruqiyya da ayoyi na ibtalus sihiri, na kare sihiri, ki je ki ta karanta, ki nemi ganyen magariya guda 7, ki je ki nika su, ki karanta waɗannan ayoyi kamar haka. Ki karanta alif lam mim zuwa muflihuna aya 5, ki karanta ayatul kursiyu a cikin ruwan, ki karanta amanar rasulu a cikin ruwan, ki karanta wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaimana a cikin ruwan, duk cikin surah al-baqara ne. Sannan ki zo ki karanta wasafati safa fazajira ci zajira har wajen ayoyi guda 10 ko sama da haka. Sannan ki zo ki karanta qul huwallahu kafa 3, falaki kafa 3, nasi kafa 3, da su quliya ayyuhal kafiruna, duk a cikin wannan ayoyin da na faɗa surori ki zai karanta, sai ki rinka wanka da wannan ruwa sau 1 sau 2 sau 3 a yini. Duk sihirin da aka miki ko sammu zai kare, ki zuba wannan ganyen magariya kwaya 7 din da kika nika a cikin wannan ruwa. Wannan kuma namiji zai iya yi, mace ma za ta iya yi, duk wanda yake zargin an masa sammu ko sihiri, ko namiji ko mace ko babban mutum ko yaro, ku lazimci mun wannan yana da amfani, wankan ganyen magariya tare da karanta waɗannan ayoyi. Akwai wani littafi yana nan, an sa addu'a warruqa minal kitabi was-sunna, wani littafi kori green dan karami kamar hisnul muslim, da wanda hisnul muslim da wanda yashi duk iri ɗaya ne, duk mai littafin ɗaya ne. A ciki akwai wannan addu'o'i da yanda ake warware sihiri ko ake tsammanin sihiri ya kama mutum. Gaskiya baki da lafiya in dai har da kin ji motsin kishiyar ki gaban ki yana faduwa, to taji ta miki kulle kulle, wannan kishiya mai wannan dabi'a Allah ya shirye da ita. Ko kuma mata, masifafin mata, fitinannun mata da kuke bin gidajen bokaye, kuke sharri wa abokanan zaman ku, kuna zuwa kuna kai su gidajen bokaye, Allah ya shiryar da ku, Allah ya ganar da ku. In dai wannan duniya ce, billahi azim, sai kun kunyata a cikin ta. Duk matar da ta kai abokiyar zaman ta gidan boka, aka yi mata sammu, aka yi mata sihiri, Allah bai kyale ki ba, ba za ki samu biyan bukata ba. Duk abin da kike yi, Allah ya shiryar da ke, Allah ya ganar da ke.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan tace ita da mijinta in ya samu abin alkhairi baya fada mata, boye mata yake yi. To amma ita da abin da ta same shi, abin da ya same ta, tana fada masa, to abin ya ishe ta, shine take gani ita ma ya halitta ta daina fada mishi.
Gaskiya ai shi laifi yayi, na sha gaya muku a fatawata, ba a rama laifi da laifi. Laifi yayi ya kiya gaya miki, kuma kin ji ba dadi, to ke ma ya zaki ki zo ki masa abin da shi ma bai ji dadi ba. Da kuje kiyama yana bin ki, kina bin sa, ai gwanda kuje kiyama ke kike bin sa bashi. Dan haka kar ki boye masa, ki gaya masa daidai gurgurdo. In kuma baki gaya masa din ba, baki laifi ba, sai dai abin da yake da haƙƙi ne, zama na dole a shari'a, mijinki ne sai kin gaya masa. In wannan ka in baki gaya masa ba, to Allah zai kama ki. Amma dai shawara ki ci gaba da gaya masa, dan ya ga cewa ke din kin fishi, kuma kina kula da haƙƙi. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan tace tana neman addu'a, kasuwancin ta ne idan ta sa kudi, tana tunanin riba, amma kudin ma kanshi baya fitowa ballantan ribar. Sannan tace tambayar ta ta biyu, ita da mijinta baya bata kudin cefa ne isassu, wata ran ma sai tayi ciko, to shine sai take daukan 500 a cikin kudin sa, amma baya sani. Sannan wata ran ma tace ya zubar da 3000 ta dauka, amma harkar gida sai da su. Shine tace ta ci halal ne ko haram?
To na farko dai maganar kasuwanci, in kin zuba jari, jari ma baya fitowa ballantana riba, ai kin faɗi dalilin inda kuɗin yake tafiya ko ba ka wani ba? To tace idan ta zuba jarinta, uwar jarin ma bata fitowa ballantana riba. To kuma yanzu tace mijinta baya bata kuɗin cefa ne, sai ta yi ciko ko sai ta yi kaza, to kaga ai wannan ya nuna cewa wannan abin da take yi na cikawa abincin, ina fata ana fahimta, cika wanda take yi na wannan abincin shine yake cinye mata jarin. Sannan tsakani da Allah yana cin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu kula da shi. Abubuwa masu muhimmanci shine mu rinka kulawa da matanmu, kuma jarin ki da kike yi yana lalacewa, shawara ta gare ki shine ki canja sana'a. Tunda kin gwada wannan bai yi ba, ki canja sana'a. In kin gwada bai yi ba, ba yi ki canja sana'a ba. sai ki canja wata sannan mijinkin nan da kike cika mai kudin cafane lalle fa ki tsaya ki nemo hakkinki lalle ki tsaya ki nemo hakkinki lalle hakki ne ya baki kudin cafane ya ciyar da ke ya taimaka miki ya ciyar da yayansa wannan dolen sa ne kuma ba ruwansa da kudinki na gaya wa mata ina musu fatawa idan mace tana albashi fa ba ruwan mijinta da albashin sa in mace fa tana kasuwanci ba fa ruwan sa fa da kudin kasuwancin ta fa wannan fa nata ne kuma kar a dora mata nauyin gida kar a dora mata nauyin kulawa da kudin makaranta da yaya kar a dora mata dan in an yi mata haka an zalunce ta kuma an shiga hakinta amma ku kuma da Allah yasa kuke kasuwanci kuna da kudi ku taimaka wa mazajen ku abu ne mai kyau kwarai ki tallafe shi idan albashin sa yayi nisa bai karba ba ki tallafa masa ki agaza masa sannan abu na karshe kudaden da take dauka wannan duk halal ne duk wacce ta zo ba a bata kudin cafane ba a wadace suna zaman yunwa da talauci kika zo zaki ware masa kayan wanki kika tarar da wata 500 dauke ta ki sata a cikin cafane ki sayo wake da daddawa da gishiri da magi ku je ku cin ne ai shi yace kudin sa ne ai daman da ke da shi din da yayan ai din nasa ne dan haka gida ne ya ci gida kawai ku dauka ku yi amfani da shi ba haramun bane 3000 sa da yazo ya zubar kamata yake mai bayani kice mai gida ga 3000 ka zubar dan kare yazo ya ce kuma ke barauniya ne magana daukan 3000 kan gaskiya ba daidai bane kuskure ne ya kamata ki miyar masa 3000 sa amma dan 500 wannan kudin Najeriya kenan in anan Kamaru ne ban san nawa zan ce ba a jaka ɗaya jaka biyu za a yi hidima to dala 100 zan ce ko ai na ka san yanzu a Najeriya an ce dala 100 mu fa kudi ne babba dala America kenan eh kaga wannan ai akwai hadari kwarai da gaske ba zan ce mace ta dauki dala 100 mijinta ba ka ce akwai matsala aure zai mutu amma ku anan Kamaru Niger an ce dala 100 ba yawa ana nufin dalar Niger dalar Kamaru Allah ganar da mu wannan dai sai yake nuna mana mallan da yawa cikin mazan nan ba sa kula da matan su Allah ya sauke almuhim duk wacce ta dauki wani abu a aljihun mijinta tayi cafane da shi ko ta ci abinci a gida aka ce ba haramun tayi ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa sun zo za su tafiya ne a gidan mai to sallar azhar tayi ba su sallar azhar ba so da suka yi gaba sanda za a tsaya la'asar tayi to shin za su yi kasar ne hawacin azhar din wacce ta riske su a gida
ban gane tambayar
za su yi tafiya lokacin azhar tayi ba su yi azhar ba sai aka shiga mota to da aka shiga motar aka yi tafiya sai aka tsaya ayi sallah sanda aka tsaya ayi sallah kuma la'asar tayi to za su yi kasar har azhar ne ko iya la'asar
za su yi yan kasar har azhar ai ita yake lokacin la'asar da azhar ai yana ciga a hade yake da lokacin azhar da la'asar ai a hade yake da haka za su iya yi wallahi alam
to Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah ayi wannan ayi wa mazaje nasiha akan rashin nuna matan su appreciation wato godiya akan kyautatawa da yawan su ba sa yin haka tace da yawan su maza ba appreciation in kai abu ba godiya ba komai ayi nasiha dan Allah
wallahi wannan kan mata sai dai ku yi ta hakuri za mu yi ta musu wa'azi kullum muna musu yawanci mazan mu da kuke gani ba sa godewa yawanci wani namijin ma saboda tsabar kidamanci da rashin ganewa shi gani yake wai ci baya ne wai in matarsa tai mai wani abu wai yace haji ana gode Allah miki albarka ba sa yi to amma ku sani kuna yin aikin ku dan Allah ne ko duk matar da ta bi mijinta ba ta yi dan Allah ba ko ya gode ko kar ya gode ki cigaba da yake dan Allah kike Allah zai baki lada inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura muna yi muku ne dan Allah mu ba ma neman ku ba mu nisa sakamako ko ta godiya ba mu da bukata dan haka ki cigaba da kyautatawa baiwa Allah ki cigaba da yin kwalliya ki cigaba da yin ado ki cigaba da yin mai abinci akan kari ki cigaba da kula masa da yayansa ko da bai taba bude baki yace ya gode ba mallan akwai matar da tace yau shekarunta sun fi 10 tare da mijinta tace wallahi ba za ta iya tuna rana ɗaya da yazo tayi ado ko tayi kwalliya wai yazo ya ce mata wai ya gode tayi kyau tayi wannan ba sa yi sai dai waya sai chatting kaga namiji yana sa waya a gaban sa yana ta dariya matarsa tayi kwalliya tayi ado amma baya kula ta wallahi tallahi sai Allah ya tambaye ku abinda kuke wa matanku na rashin kyautawa Allah bai zai bari ba amma dai ku yafe wa mazajen ku ku ta musu addu'a Allah shirye da su Allah ya ganar da su
Allah ya saka da alkhairi wannan wacce ta rubuto tambaya ce wacce tace amma ta fadi shekaru da suka wuce ta hau babur shine take karin bayani take cewa wuka ya zare mata sannan kuma ya kwace mata wayoyi da sauransu, amma abin har yanzu in ta tuno tana shiga tashin hankali da Allah a bata addu'a ne da za a yi mata, da za ta
gaskiya ne ka san mun da ka itina mun tattauna nace yaya aka yi sadu da ita she kage yanzu ta yi bayani lungu ya shiga da ita ya zare mata wuta yanzu wuka ka ji bala'i mala yanzu kun ga yan a chaba Allah ya sa ku shirya Allah ya shiryar da ku Allah ganar da ku ya koyi a chaba ashe yanzu dan a chaba mai tuka mace yana tafiya da wuka dan in ya dauki mace je mata addanci wallahi ku ji tsoron Allah to baki da laifi tunda ke kan tilas akai miki amma wannan damuwa imani ne ai wannan damuwar da kike imani ne ba za mu raba ki da shi ba duk lokacin da kika ji ciwon Allah yana da kankare miki zanubin ki ne amma maganin abun shine karatun alqurani ki ta karanta alqurani ki ta karanta alqurani ki rinka karanta wannan addu'ar اللهم إن هذا منكر فلا أرضى اللهم إن هذا منكر فلا أرضى اللهم إن هذا منكر فلا أرضاه هكذا كي تميمي تألك أرى ميكي إيماني بي وألك
لا يساك هذا الكيري منان تكي تنبيا وي ميهو كنتم وچه تيزنا وي أما با أسرن تبا وي أسيري أكيمتا كوشا فر الجنو
duka dai hukuncin ɗaya ne inda ba ta da hankali an mata asiri ne ko aljani ne ya shafe ta sai aka yi zina da ita ba ta da laifi la yukallifu nahu nafsan illa wus'aha abinda ba za ta iya ba ba za a mata tilas ba sai dai ta ci gaba da istighfari da tuba Allah kiyaye mu
Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce ayi wa mijinsa nasiha su hudu ne amma wallahi baya musu adalci ɗaya yake fifitawa akan su ukun san kasance wai har Allah ya isa suke masa su ce Allah ya saka musu
to ko lalle Allah ya isan kun nan sai ta bi mijin nan amma ku sani fa Allah ya isan da kuke masa Allah ya isan da kuke masa Allah ya isan da kuke masa wallahi tallahi za ta kama shi kuma lalle ne lalle ilalla ko shakka babu matukar ko shakka babu matukar bai dena ba matukar bai gyara abun ba to za a samu matsala kwarai kwarai da gaske yayi kokari ya gyara kuma Allah ya isan da aka yi Allah bai zai bari ba kuma ya tabbata a cikin hadisi sahihi ingantacce manzo Allah yana cewa duk wanda yake kula da mata ɗaya ko biyu fa mala ila ihdahunna ya karkata zuwa ga ainihin ɗaya daga cikin su ya kiyaye taimakawa ɗaya ya cutar da ɗaya to zai zo ranar tashi alkiyama wa shiquhu mailun ainihin wato bangaren jikinsa wato yana jan ƙasa wato ya zo ya aikata zalincin kuma Allah ya nuna masa zalincin aikace wallahi ku tausaya mijin ku azza Allah isan duniya za ta bi shi kuma ta lahira ma wallahi sai ta bi shi ku ji tsoron Allah ayi kokari a kiyaye Allah ya ce muke mu Allah ya sa mu dace ka bada abun mu
Allah ya saka da alkhairi
da iska na'am
wannan take cewa me hukuncin mutumin da baya sallah na farko sannan yana hana matansa mu'amala da mutane sannan baya girmama ƴan uwanta sannan ya hana su sana'a ya hana su karatun islamiya ba aiki kuma ya hana su aiki tace yanzu haka yaran uwar gidan biyu ba sa sallah in aka ce su yi sallah sai su ce ba za su yi ba amma ita tace ba ta haihu da shi ba da Allah kuma wai shine take waswasi
Allah ni shawara ta inda wani abin da kika faɗa gaskiya ne ki nemi wani mijin ba shi ba amma idan zaki iya gyara shi baya sallah ƴaƴansa ba sa sallah baya adalci baya duk abubuwan da aka faɗa na adalci baya to me amfanin zama da shi ai ba wani buƙatar ki wata fatawa amma kuma gashi ma ba ku haihu da shi ba idan zaki iya gyara shi ko ki sa ai mai nasiha ya gyara ki zauna da mutumin kirki mutumin arziki yayi kyau in ko ba za ki iya ba to gwanda ki nemi ya sauke miki ni dai a fahimta ta banga amfani da zama da wannan mijin da zai tara ma uban bakin ciki da bacin rai ba Allah shirye da su Allah gane da su
Allah ya saka da alkhairi wannan ta ce tana sana'a kulliya cewa ta make up ta na mata shine wata customer ɗinta ta gayyace ta akan za ta je ta mata kulliya to wai da aka je kawai sai aka turo mata da guest house ne haka aka kai ta anan za ta yi kwalliya har ta kwana a can a coci ne wai to shi ne har ta tashi da asuba ta tashi ta yi sallah to wai shi ne take cewa ba ta aikata wani laifi ba hakan da ta yi ta yi sallah kama a coci
amma a guest house ta ce na ce guest ba laifi sallah ki ta yi ba laifi ba ne sallah ki ta yi kuma a kiyaye idan an zo gyaran jikin matan nan a daina kallon tsaraici bai halatta ba koda kina make up kina gyaran jiki ki kalle tsareci amma sallar ki tayi wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi tambaya ta kusa da ƙarshe take cewa mamarta ce ta rasu amma ana bin ta azumin watan Ramadan shine wai suka rama mata to amma bai sun ji an ce wai ba a rama azumin watan Ramadan wai sai dai na ba
ana ramawa mana ana ramawa abinda kuka yi daidai ne ya halatta ku ramawa mamanku ya halatta ku ramawa babanku azumi ya halatta ku yi kaza ya halatta ku yi kaza wannan ba laifi bane wallahi alam
to Allah ya saka da alkhairi anan muka kawo ƙarshen shirin wannan tambayoyi muna yi wa malam bangajiya da kuma addu'a Allah ya saka da alkhairi
to muna godiya kwarai da gaske ƴan uwa musulmi ga tambayoyin da zamu iya amsawa sai kuma wata wani zaman insha Allah talata mai zuwa da ikon Allah zamu saki ainihin wato haduwa da ku kamar yadda na gaya muku insha Allah ta'ala wannan wuri yau da muke a kamaru muke muna a teku ne inda ba za ku iya duba can ga wani jirgi mallan ai ya kamata a nuna musu su ga jirgin nan mallan ai da an dora ni akan jirgin nan wallahi na dan shakata wallahi kuwa wannan tambayoyin da aka mun mallan mutanen Kamaru muna muku addu'a da fatan alkhairi Allah ya bada lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa taku kuma wannan arziki da Allah ya baku na ruwan teku da sauransu muna fatan Allah ya baku ikon amfanuwa da shi kwarai kwarai da gaske kuma alhamdulillah cikin taimakon Allah kamar yadda muka yi bayani mun zo ne da'awa muna garin Yawundi muna garin Duwala Abbas Nabal nan wato kamar wani port ne base ne inda ake sauke kwantinoni da kuma sojojin ruwa barikin sojojin ruwa da kuma dai sauran so yanzu nan muna cikin kulawa da ta Allah tabaraka wa ta'ala fatan mu Allah sa albarka gobe kuma insha Allah wa ta'ala zamu karasa zamu tafi Yawundi can ma zamu je mu buga Yawundi ma akwai ruwa aiko ayya Yawundi ba ruwa sai Nigeria sai Nigeria to Allah ya sa mana albarka muna muku fatan alkhairi kuma dan uwa engineer Abdullahi Adam Musa da ya karanta mu wannan tambayoyi muna masa addu'a Allah ya saka masa alkhairi kuma Allah ya sa ya ƙara iya karatun Hausa dan na ga bai iya karatun Hausa sosai ba Allah ya sa ya kware ya rinka karanta mana tambayoyi daidai muna kira ga iyaye mata da suke rubuta tambayoyi har yanzu naga dai tambayoyin sun gyaru an dan rage surutu wasu sai ta kawo tarihi ta kawo labari ta kawo kaza da sauransu Allah ya sa mana albarka Allah ya sa ku gane kuma Allah ya sa mu gane wa bihadha alqadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh